Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25:60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma su a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ta Hafsat Bello dan mai sorace daga birnin Washington DC tare da Safinatu tare da Sudange. Muka saki dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji martanin da fadar gwamnatin Najeriya ta mayar kan maganar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya faɗa akan matasa.
To a zahirin gaskiya wannan kalamai na shugaban kasa ba a musu kyakkyawar fahimta ba. Domin shi shugaban Muhammadu Buhari magana yake a matsayinsa na kaka, a matsayinsa na uba.
Sannan za ku ji matakin da gwamnatin kasar Ghana ta dauka kan masu ajiye bindiga a gida biyo bayan harbin da wani karamin yaro ya yi wa dan uwan shi har ya sanadiyar mutuwar shi. Daga nan kuma za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa kwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
So jama'a barkamu da yini ga cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump na Amurka ya zargi tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifukan Amurka ta FBI, James Comey, da gurbata ma tsohon babban mai bada shawara kan harkokin tsaro, Michael Flynn rayuwa. Sannan yana amfani da shi wajen cin riba ta hanyar saida sabon littafin da shi Comey din ya rubuta. Trump a shafinsa na Twitter ya caccaki Comey bayan fitowar bayanan da Comey ya rubuta sakamakon tarurruka da dama da suka yi da shugaban a shekarar da ta gabata. Rayuwar Janar Michael Flynn za ta gurbata gaba daya a sanadin bayani da yin ƙarya da James Comey zai fitar. Ya kuma samu kuɗi masu yawa ta hanyar buga wani littafin wofi da bai kamata tun farko a rubuta shi ba. Wannan shine hakikanin yadda ake son Amurka ta kasance, bana zaton haka. Wani ɗalibi ɗan jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka ya harbi wani ɗan ajinsu inda ya raunata shi a yau. Ranar da dubatan ɗalibai a duk faɗin Amurka suka fito don daga azuzuwansu domin juyayin ranar kisan gillar da ya faru a wata makaranta gaba da sakandare kusan shekaru 20 da suka gabata. Harbin da aka yi yau Juma'a ya faru ne a Forest High School da ke garin Ocala na jihar Florida, kuma ofishin 'yan sandan yankin sun ce wanda ya yi harbin yana nan tsare. Ɗaliban makarantar gaba da sakandare Marjorie Stoneman Douglas da ke Parkland, inda wani ɗalibi ya kashe ɗalibai da malamai 17 a ran 14 ga watan Fabrairun wannan shekarar ne suka shirya tattakin. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. A ƙasar Kamaru ba abin mamaki ba ne a ga bayanan sirri na gwamnati a kafafen sada zumunta. Amma duk da haka mutane sun yi al'ajabin ganin jawaban da shugaba Paul Biya zai yi wa ƙasa. Sun fito tun kafin ya karanta su. Aƙalla jami'o'in gwamnati 16 na tsare a tun farkon shekarar nan a dalilin hakan. A watan Maris, wani bayanin sirri na shugaban ƙasar ya yi ta yawo a kafafen sada zumunta na Cameroon, inda a ciki ake umartar jami'an tsaro su takaita zirga-zirga kusan manyan jami'ai 12 wanda ake zargi da mundahane da kuɗin ƙasar. Yanzu haka wasu 'yan sanda uku suna tsare, suna jiran a gurfanar da su a gaban shari'a dangane da maganar fitar da bayanan. Ƙungiyoyin rajin kare bil'adama sun jima suna sukar lamarin hukumomin ƙasar ta Kamaru da wasu gwamnatocin Afirka akan rashin adalcinsu na ƙin bayyana ma jama'a wainar da suke tuyawa. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce babu waɗansu sharuɗa da Koriya ta Arewa ta gindaya akan taron ƙoli da za su yi da shugaba Donald Trump game da hana amfani da makaman nukiliya daga yankunan ruwan Koriya. Mun ya gaya wa manyan masu kamfanoni a Seoul jiya ranar Alhamis cewa ba su gindaye waɗansu sharuɗa da ƙasar Amurka ba za ta amince da su ba, kamar janyewar dakarun Amurka daga Koriya ta Kudu. Ya ce su duk abin da suke magana a kai shi ne kawo ƙarshen tsare-tsare masu gauni akan Koriya ta Arewa da kuma tabbacin samun tsaro. ya ce tilas ne a ci gaba da tattaunawa tsakanin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa bayan tarar da za a gudanar ranar 27 da taron Koriya ta Arewa da kasar Amurka tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda har yanzu ba a sa rana ba. Kasashen Koriyan biyu dai sun bude hanyar tattaunawar a duk lokacin da bukata ta tashi tsakanin shugabannin nasu yau Juma'a mako daya kafin taro tsakanin Kim da Moon a yankin da aka haramta gudanar da aikin soja. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ce babu wani abin da ya nuna cewa dakarun Syria sun yi shirin kaddamar da wani harin makami masu guba bayan harin makamai masu linzami da kasashen Amurka, Faransa da Burtaniya suka kaddamar a makon da ya gabata. Amma jami'an Amurka sun ce Washington da kawayenta suna ci gaba da sa ido sosai.
Safina ta sada so danki kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya inda fadar gwamnatin tarayya ta ce an yi wa kalaman shugaba Muhammadu Buhari mummunar fahimta. Umar Faruk Musa gare ka.
Ga dukkan alamu jawabin da shugaba Muhammadu Buhari yayi a kasar Ingila a lokacin da yake tsokaci dangane da matsalolin da kasar Najeriya da matasa ke fuskanta inda yace akwai matasa da dama da ke zaman kashe wando kuma suna jira sai an samu kuɗi domin a basu ya ci gaba da kawo cece-kuce a cikin Najeriya musamman bangaren matasa wanda ke ganin cewa jawabin na shugaban kasa tamkar batanci ne a gare su duk da irin dimbin goyen bayan da suka bace a lokacin da yana kamfe na neman shugaban kasa na Najeriya. Ko da ke gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da sanarwa inda take juyayi akan mummunan fahimtar da matasan suka yi wa jawabin na shugaban kasa, daya daga cikin shugabannin kungiyoyin goyen bayan shugaba Muhammadu Buhari a inuwar jam'iyyar APC da kuma bangaren matasa Abdulhamid Abdullahi Dan Kerko ya bayyana mu a fira da nayi da shi cewa sukan wannan jawabi da shugaban yayi bai musu dadi ba.
Ba daidai bane a matsayin shugaban kasa Muhammadu Buhari duk da ni ina goyen bayan sani dan APC ne amma ina ganin ba daidai bane ba don kuma saboda ni matashi ne kuma ina kokari na ina duk yadda zan yi na taimakawa kaina na taimakawa ƴan uwana da sauran jama'a amma ya zamanto fatanci ga ƴan Najeriya musamman matasa saboda su ne suka bashi gudunmawa su ne suka zabe shi kuma su ne waɗanda suke tsayawa yau in zai je airport zai tafiya ko kuma zai je wani jaha zo su bar ayyukansu mai keke napep ba za a kira shi a ce malalaci ba mara aikin yi ba san taxi ba za a ce mata malalaci ba dan dako kowa da abin da Allah ya bashi amma gaskiya wannan abu ne da bai yi dadi ba saboda ni a matsayina na matashi ina san ni ma na zama shugaba wata rana ba don ko ba saboda a shi ma abin da ya sa muka zabe shi saboda kokarin da muka samu yayi a lokacin da yake mulkin soja kuma muka ga ya damu da haƙƙin talakawa da sauransu amma kuma yau ya kira talakawa ya kira matasa akan malalata akan su suna son su kwanta ne a ba su abu a gaskiya wannan bayani da yayi gaskiya da yayi dadi ba saboda a yanzu hakan nan ma na amsa waya kusan uku ko hudu na zagi akan cewa a gurin kungiyan guragu na Najeriya da suke cewa akan cewa ya kira su malalata marasa abin yi wannan abu ne da bai yi dadi ba kuma bana tare da wannan bayani na shi.
To amma Mallam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya mai da martani inda yake juyayin cewar an yi wa jawabin na shugaba Muhammadu Buhari mummunar fahimta.
To a zahirin gaskiya wannan kalamai na shugaban kasa ba a musu kyakkyawar fahimta ba domin shugaban Muhammadu Buhari magana yake a matsayinsa na kaka a matsayinsa na uba yau ko mai saurare ke da ƴaƴansa jikoki yau idan aka ce kullun ka zauna yabo kake kana musu kirari kana cewa abin da suke daidai to sai Lagos ya kwanta ba za su zabura su abin ana ganin manufarsu shine ba wai an renawa matasan ƴan Najeriya ba ƴan Najeriya da yawa sun yi fice ba wai anan kasar cikin gida ba har kasashen waje harkar wasanni harkar fasaha harkar ilimi harkar kasuwanci da neman abin duniya amma idan har aka ce an gamsu abu ya isa haka to babu wani abu da zai karfafa musu gwiwa ko da zai sa su zabura dole sai ana yi ana dan kwankwasa ana nuna cewa a abin nan da ake yi bai gamsar ba.
To amma wasu matasan suna ta cewar ai shi ne in ma ba sa aiki lafin shi bai samu musu da aiki ba in ma rashin ilimi ne shine bai samu musu gurabe na magana ilimi ba. Akwai wani abu da gwamnatin ta yi wanda ka ga cewa ya zama kamar amsa ga matasa masu irin wannan tunanin?
Ai yanzu magana da ake yi kun san cewa ba taɓa yin gwamnati tun da aka karɓi ƴancin kai ba taɓa gwamnati da ta kafa wato wani shiri na kula da lafiyar da jin daɗin jama'a ban da wani gwamnati da su ba. Na nufin social security wanda turai ya ko baka aikin komai sati-sati za a ɗauki cek a baka don ka ci abinci ka samu wurin kwana. A cikin tsare-tsaren da aka kawo na sauƙaƙa jin daɗin al'umma ai akwai irin na ɗaukan masu matasa waɗanda suka kammala karatu ana ba su aikin koyarwa, aikin noma da kuma aikin tsaftace-tsaftace na gari ƴan fawa ɗin nan. Zuwa yanzu mutum 200,000 suna nan suna cin wuyar abin nan daga dukkan sassa na Najeriya. Sannan masu digiri nan akwai 300,000 su ma da yake an gama tace su ana gina an gama harkar kasafin kuɗin nan su ma za a ɗora su akan albashi da za a rika ba su akan wannan wata. To banda kuma kafofi da yawa da aka buɗe na basussuka yawanci ƙananan kuɗaɗe ne wasu su madaidaita wasu kuma masu yawa ya dogara ga irin tsari ko shiri da ka zo wa gwamnati da shi. Abubuwan nan ana ta yin su don a samar da abin yi ga matasa.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na yi da shi a Abuja. Ba a dai san ƙarshen cece kucen da wannan jawabin zai ci gaba da kawo a cikin Najeriya ba, aƙalla 'yan siyasa a yanzu sun laɓe ga wannan bayanin sun nemi shugaba Muhammadu Buhari kakkausan suka. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. A ƙasar Ghana kuma an yi kashedi na musamman ga masu ajiye bindiga saboda kaucewa ɓacin rana. Wakilin muryar Amurka Accra Ridwanullah Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani.
An dai aza wannan abin tashin hankali da ya faru a ranar Alhamis a matsayin sakaci wurin iyaye. Don haka daraktan zattarwa na makarantar mulki da kuma tsaro David Abi ya yi kira da kakkausan lafazi ga iyayen yara da ke mallakan bindiga su ɓoye su da kyau in kuma ba amfani da su suke yi ba su fitar da albarusan a cikin su don kiyaye abkuwar bala'i irin wannan. Ya ƙara da cewa yana mai kashedi. Ya kamata kowa ya yi rajistar bindigansa na gida ne ko a ko ina ne aka sayo su. Kana buƙatar ka rajista bindigan naka wurin 'yan sandan Ghana ta haka za a iya samun labarin duk bindiga da mutane ke mallaka yadda duk wani abu da zai abu za a iya gane wadda ke da bindigar da aka yi amfani da shi. Don haka ina himmanta duk 'yan Ghana masu bindiga su rajista bindigansu. Na kuma nemi jin menene ra'ayin jama'a kan wannan.
Ni ne Isa Mai Rago Jibril daga birnin Accra. Ni dai abin da na gani game da wannan wato kwararre kan fuskan wato sarrafa makamai lalle maganansa ya zo wato shawara ne mai kyau al'umma baki daya saboda maida albarushi cikin bindiga yakan kawo tsotsayi da kuma kisar jilla idan mutum ya yi nufin yin haka. Akan haka gwamnati ta mata ta kiyaye a kawo doka wanda zai tabbatar da sarrafa bindigogi da kuma kyakkyawan amfani da bindiga idan hakan ya kama.
Ni ce Hajji Halima, don ni kada ne bai kamata a keep waɗannan abubuwa open ba, ya fi dai a boye. Kuma all the time ya dai zama ta dai ne mutum saboda self defense, ba haka nan ba ni da ban gan use of bindiga ma ka ajiye dakinka ko kusa da ke. Amma dai yanda yanzu garin ya zama da yanda abubuwa ke tafiyarsa mutum kana da bindiga ya yi amma dai ya fi ka register bindiga nan kuma ka boye kaka aje shi fili yara su gani kaka ma bar su san inda ma kake sa bindiga saboda lamarin yara na da wuya.
Ina na kalle shi ai nan gaskiya na yi ra'ayi da tsari register saboda ai kamar da yake ba bisa ka'ida ba su shigo kuma suke hannun kawula yana da tsoratarwa gaske kuma ko ga irin labaran da muke samu a cikin sati ɗaya kenan samu mutuwan da yake sun ɗau bindiga amma a cikin ganganci sun harbe wani akwai wanda yau ɗin na karanta labari ya harbe mahaifinsa kuma a bindiga ce aka ajiye cikin ganganci yaro matashi ya ɗauka ya harbe takwaransa shi kuma da lalle wayan abubuwa ababa ne da yake gaskiya suna da tsoratarwar gaske da in har wani ya ɗauka a ga an yi an magance wannan matsala
Ridwana Allah Mukhtar Abbas, Sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla ga kuma shiri na gaba.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Mun sami kira daga Jos. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Oh, ake magana daga Jos.
Sannu da kokari.
Yawwa, sannu.
Kuna magana da baban gida Abu Nusaiba daga cikin garin Jos ta Arewa, Yandoya.
To, baban gida me ke tafa da kai?
To, ni ra'ayina akan kalaman da shugaban kasa yayi, wasu suke ta cece ku ce a kai.
Eh.
Ni a ra'ayina in dai mutum ba kima zaune bane. Kalaman shugaban kasa bai kamata ya bata mai rai ba, tunda yana da abin yi. Kuma wannan abu zai kai yanda za a yi ta cece ku ce a kai ba. Da fatan matasa ƴan uwana za su tashi su zage su nemi na kansu don ciyar da kasanmu gaba.
To, mun gode baban Nusaiba. Bara kuma mu koma jihar Oyo. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana daga Ibadan?
Okay, kuna magana da Rabi'u Faya daga Sabon Ibadan, jihar Oyon Najeriya.
To, Malam Rabi'u, menene ra'ayinka?
To gaskiya na ji bayanin da mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari a London ko kuma in ce a Ingila.
To,
a gaskiya bismillah ya yi tuntuɓen harshe saboda abin da ya sa ainihin matasan Najeriya sun suka tsaye, wasu suka mutu, wasu suka kaskare, wasu kuma Allah ya raya su suka yi shi da suka tabbatar da cewa an samu canji a ƙarƙashin jam'iyyar APC, wanda yake kuma a yanzu iyo wannan matasan da suka tsaya suka jajirce aka zaɓe shi. To, kure ne ko kuma in ce kuskuren magana ne ya yi, ko kuma in ce tuntuɓen harshe ya sa ya yi har ta kai ga wannan kalamai nasu ya fita. To, saboda haka nake neman matasa gaba ɗayan da muhimma mai girma shugaban ƙasa alfarma, babu mahalukin da yake ya yi kuskure kuma mai yiwuwa ko ba a fahimci ainihin abin da yake nufi ba.
To, mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu koma jihar Kwara. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wake magana daga Kwara?
To, kuna tare da Bello Alhaji Garba Dina mai blog da kayan wuta kala-kala na sifar Kwara daga Kwara a Najeriya.
To, me ke tafa da kai?
Kira musamman ma ga gwamnatin jihar Sokoto a ƙarƙashin jagoranci Aminu Wazizu Tambuwal da kuma kwamishinan wuta na jihar da kuma hukumar bada wutar lantarki ta jihar Sokoto da ta taimaka musamman ma a garin mu na Dinawa da kuma sauran ƙananan hukumomi na gwamnatin Sokoto wanda ya haɗa da Gwaranyo da Isa da Wurno da Raɓa da Sabon Birni. Yanzu haka muna fuskantar matsalar wutar lantarki. Sai a kwashe kusan kwanaki uku babu wuta, babu alamar ta. Kuma duk kasuwancin da ya shafi wutar lantarki, dukkan abubuwan sun taɓarɓare saboda rashin wutar da ba mu samu. Wani zaka ga an kawo wuta bata wuce awa ɗaya ba a ɗauke, kuma a yi kwana uku babu ta. Da hakan ya kamata da Allah dai a taimaka mana, ana kawo mana wuta isassa kuma cikin lokaci domin mu samu mu ci gaba da kasuwancin da ya shafi wutar.
To, mun gode ƙwarai da gaske. Da fatan wanda kake faɗa domin su sun ji kuma za su ɗauki mataki. Bari mu koma jihar Kaduna. Salamu alaikum.
Hajji Hafsat. Hajji Hafsat, barka da dare.
Yawa, barka ka dai, Murtala.
Kwance, barka da yamma. To, sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kano, tarayyar Najeriya.
To, me ke tafe da kai, Murtala?
To, guje Hajji Hafsat, abin da ke tafe da ni abubuwa biyu ne. Na farko, muna baiwa ita fa da shugaban kasa shawara. Gaskiya ne, rubuta mai shugaban kasa speech ya kamata a gaggauta sallaman shi, saboda wannan kalma da ya rubuta mai ya fara tasiri a harkar siyasar shi. Sannan kuma sai abin da ya faru majalisar dattawa na daukan sanda. To, kaga muna aka yanu ya zama musu cewa fa mu ma sun san kenan, ba mu da tsaro, su ma ga rashin tsaron har ya fara kaiwa gare su, za a tsallaka girgir har a ɗauki sanda. Ya kamata duk sanda za a kawo musu wani kudiri na ɗiban jami'an tsaro su gaggauta sa hannu, ba sai sun ɓata lokaci ba. sai mu taru mu samu tsaro da talakawa da su, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode sosai Murtala. Bara mu koma kuma jihar Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Bashi magana daga Bauchi.
Bashi Hassan Amuri Amurka, kuna magana da Sama'ila Isfa kafin ma da karamar gumar gauje.
To muna jin ka Sama'ila.
To alhamdulillah, yau maudu'in da nake so in yi bayani akan magana da shugaba Muhammadu Buhari ne ya faɗa a kasar Ingila. Mu dai abin da ya faɗa zahiri dan adam ne kuma dole ya kuskure, amma mu wannan mu muka zaɓi Buhari zahirin gaskiya ra'ayi na ni Buhari bai mun kuskure akan wannan magana ba.
To
domin abin da shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa gaskiya, dan Najeriya zuciyarsa ya mutu, kowa yana buƙatar gici a banza. Ya faɗa wannan shawari ya bada, kowa ya tashi ya nemi na kansa, ba laifi ba ne. Kai Allah ba ce tashin taimake ka.
To malam,
ana ƙara jan hankali. Yawwa,
mun gode. Bari mu tsallaka jihar Nasarawa. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana daga Nasarawa?
Kuna da magana da Muhammad Musa daga Nasarawa, amma ni asali na dan Jos ne.
To muna jin ka, me ke tafi da kai?
To abin da zan faɗa ra'ayina game da shugaban ƙasa kuma uban ƴan Najeriya Muhammadu Buhari ne a wajena. Ina ganin bai faɗi wani abu da zai tada hankali ba.
To
in dai mutum ya san shi ba shi ma zaune ba ne, to ban ga abin damuwa a nan ba.
To
kuma idan mutum yana musu ya je ba gobe Asabar ba, jibi Lahadi, to a je gidajen 'yan siyasa ku je ku ga yadda samari matasa suke dandazo sun zo karɓan kuɗi.
To
ba za su zo neman cewa a gyara makaranta ko asibiti ko titi ko wani abu ba, sai dai mutum ya ce ban da kuɗin asibiti ko kuɗin makarantar yarana ko rijiya ko kuma ina buƙatar wani kuɗin haya. To amma sai ka samu an mutum nawa, mun ga me ya faru a Jos.
To mun gode Muhammad Musa da bayyana ra'ayinka da kai, da fatan kuma za a ci gaba da kiran mu a duk lokacin da muka bude layin wayar mu a bayyana ra'ayi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:52 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gasar kaka'an Elite One na wannan shekarar, kungiyar kwallon kafa ta Cotton de Garwace take da matsayi na farko da maki 24, sai club din UMS anda ta zamanto ta biyu ita kuma da maki 24 ita ma. Club din Fubu ta Garin Baham ita ma ta zamanto ta uku da maki 24, sai kula club din da Tauraro suke dishewa a fagen takale dan kasar Jamhuriyar Kamaru ta 16 ita ce club din Stade Renard wanda ke da maki 13, sai ta 17 ita kuma club din Dragon ce ta birnin Yaounde da maki 11, sai club din Eagle Royal anda take da madauni na 18 da maki 10. Hukuman kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru tana samun takun saka, anda har yanzu haka an ga da samun wanda zai jagoranci hukuman kwallon kafa ta kasar ta Kamaru Finkaput, wanda ne sa na tambayi Coach Umaru yayi mun fashin baki kan yanda al'amuran suke gudana.
Sha'anin zancen kwallon kafar Kamaru abun yana da bada mamaki da gani. Idan ka duba ka gani, sai kaga cewa babban mai koyarwa shine Owona, Professor Owona. Shekara biyu yayi da wata biyu yana neman ya gyara yanda kwallon kafan Kamaru za ta tafiyar. Ya gyara har aka zo aka kai wani wajen, daga baya aka zo aka rusa duk abin da yayi, yanzu aka sa wani shine Mr. Hart. Shi kuma Hart yanzu ya zo an ba shi wata 6, a cikin wata 6 yace bai gama aiki ba, yanzu an kara masa kuma wata 6. Kaga yanzu in ba an yi zabe ba, an ce an ya gama aiki sannan ya ayi zabe, a zabi chairman wanda zai tafiyar da kwallon kafan Kamaru. To har yanzu ba samu shi, wannan yana nan da wucin da yana nan ne, wai shi yana aiki ana nema ana gyara, me ake gyarawa shekara wajen uku yau. Ai abu malam ya bawa kowa mamaki, sai dai sha'anin zancen kwallon kafa sai abin da Allah ya kawai. Kudin da yake nan a tare ne suke samun daman su shiga ciki su cinye, ba shikenan ba, ba wani abin da ya shawara kuɗi kawai suke cinyewa.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. taron kolin farko na kasashen nahiyar Amurka, kasashe da ke kungiyar sun amince za su hada hannu su yi aiki tare domin bunkasa harkokin demokradiyya da ma'aikatu da kuma harkokin tsaro a wannan yankin. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence, wanda ya yi magana a taron, ya ce Amurka tana fahariyar goyen bayan kasashen nahiyar Amurka da ke da yancin su cimma manufofinsu. Yankin na yammacin, inji mataimakin shugaban Amurkan, an kafa shi ne da nufin ganin ya kasance yanki mai cin gashin kansa kamar yadda tsarin kungiyar kasashen yankin Amurka ya ayyana. Babban burin Amurka na tarihin shine samar da kasa mai cin gashin kanta kamar al'ummar kasar ku, inji mataimakin shugaba Pence. Amurkawa ma suna neman makoma da ke samar da dama da wadata. Shi yasa Amurka muka yi amfani da dimbin albarkatun kasar mu. Kuma kwanan nan shugaba Trump ya sa hannu a garan bawul din tattalin arzikin kasar. Har ila yau Amurka tana sha'awar ci gaba da hurdar harkokin cinikayya da za a yi wa kowa adalci. A yayin da harkokin kasuwanci da Amurka ke gudana a kasashen na yammacin kasar suka ninka har so uku da wanda ke gudanar a China. Har yanzu akwai gagarumar damar kulla hurdar cinikayya mai karfi kuma mai daidaituwa a yankin baki daya. Amurka ta riga ta dauki matakin cimma wata sababbin yarjejeniyoyi da kuma ƙara inganta yarjejeniyoyin da ke ƙasa. Amurka tana aiki kafada da Mexico da Canada domin inganta yarjejeniyar kasuwanci da kasashen arewacin Amurka. Muna da ƙwarin gwiwar cewa muna dab da cimma nasara kuma zamu tabbatar da cewa harkan mu ta cima ruwa a dukkan kasashen mu, a cewar mataimakin shugaban kasa Pence. Bayan harkokin kasuwanci, Amurka za ta ci gaba da koyar da aƙidarta ta kasuwanci a duka yankin ta wajen amfani da wani sabon shirin da ake kira da 2X Women Initiative. Amurka za ta zuba jarin dala 150,000 domin tallafawa mata masu sana'o'i a duk faɗin kasashen kudancin Amurka. Dukkan waɗannan matakai, a cewar mataimakin shugaban Sapens, za su inganta ci gaban daukacin mutanen Amurka da kuma dukkan yankin. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, kafin mu kammala shirin ga labarai, amma wannan karin a takaice.
Shugaba Donald Trump na Amurka ya zargi tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifukan Amurka ta FBI, James Comey, da gurbata ma shugaban babban mai bada shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn rayuwa, sannan yana amfani da shi wajen cin riba ta hanyar saida sabon littafin da shi Comey din ya rubuta. Trump a shafinsa na Twitter ya caccaki Comey bayan fitowar bayanan da Comey ya rubuta sakamakon tarurruka da dama da suka yi da shugaban a shekarar da ta gabata. Wani ɗalibi ɗan jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka ya harbi wani ɗan ajinsu inda ya raunata shi a yau, ranar da dubatar ɗalibai a duk faɗin Amurka suka fita daga azuzuwansu domin juyayin ranar kisan gillar da ya faru a wata makarantar gaba da sakandare kusan shekaru 20 da suka gabata. Harbin da aka yi yau Juma'a ya faru ne a Forest High School da ke garin Ocala na jihar Florida, kuma ofishin 'yan sandan yankin sun ce wanda ya yi harbin yana tsare. Ɗaliban makarantar gaba da sakandare Majori Stoneman Douglas da ke Parkland, inda wani ɗalibi ya kashe ɗalibai da malamai 17 a ran 14 ga watan Fabrairun wannan shekarar ne suka shirya tattakin. A ƙasar Kamaru ba abin mamaki ba ne.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodengi
da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyan Musleiman Altarwali, ni Hafsat Bello ɗan mai so rike cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.